أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بها كبرك من سادوا أو أن مسلاتي من ترى البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبائل كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا والسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى ونشين مجلس منا سبعين دترى أسين كراتمنا دتين منا شابيو قوات الربيع الأول هجرة من سعى الله صلى الله عليه وسلم لقمك زوا مدينة بقود آيات أليه دود أربعين دليار wanda yayi daidai da 27 ga watan 9 a ran da bature 2023. Idan ba mun ta ba karatun mu da ya gabata mun tsaya kan shakhsiyya ta ƙarshen bayani na shakhsiyya ta 15 shine Uwaimir bin al-Haris wanda aka yi sani da Abu Darda hakimu hadhihi al-umma. Yau da iko Allah za mu tashi shakhsiyya ta 16 cikin jerin manya-manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shahi na 159. Malam yake cewa Qatadatu bin Nu'man. Wannan a jerin gwano na manya-manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Qatada dan Nu'man nan shi ma ya zanyo kai. Shine ake mai inkiya da al-amirul mujahid jagora wanda kurum hammin shi ya zaya dawo kalmar la ilaha illallah. A takaice malam ya takaita mana bayani insha Allah zamu gurguje a gurguje zamu dan yi bayani akan shi sannan mu yi bayani akan shakhsiyya ta 17 din Allah ba mu dama. Malam yake cewa man huwa wane ne wannan bawa Allah Qatada dan Nu'man ko kuma al-amirul mujahid. Yake cewa innahu Qatadatu bin Nu'man bin Zaid bin Amir Abu Amr al-Ansari al-Badri min nujaba'i as-sahaba. Yake cewa sunan shi shine Qatada dan Nu'man dan Zaid dan Amir. Ana mai alkunya da Abu Amr al-Ansari al-Badri. Baba Amr mutumin garin Madina kuma mutumin da ya halarci yakin Badar. So tari da yawa zaka gani idan an kirayi sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nima a danganta shi da wani abu wanda yake min fadla lasiya ma wa'inda suka halarci yakin Badar. Zaka gani kowanne karshen sunan shi ana mai injiya da mutumin da ya halarci yakin Badar saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bayyana mana matsayin wa'inda suka halarci yakin Badar su 310. Dukkan su an gafarta musu abin da ya riga ya gabata da abin da zai zo a nan gaba. Kina wannan shi yake nuna mana waɗanda suka halarci yakin Badar mutane ne in gida aljanna. Allah ƙara yarda da su. Yake cewa min mujaba'is sahaba. Yana daga cikin ɗaiɗaiku na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake alfahari da su wurin ɗaukar kalmar la ilaha illallah wurin bada gudunmuwa akan wannan addinin gudunmuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Malam zai zano mana fadalolin wannan bawa Allah. Na farko yake cewa shahida al-aqabata ma'as saba'in, da shi aka halarci yaƙi ko aka halarci mu'ahada ko wani pact wanda aka kulla tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen garin Madina a cikin mutane 70.
idan aka ce mutane 70 sheke nuna bai'atul aqabatis saniya tunda an yi bai'a guda biyu da kai bai'atul aqabatul ula wanda akai a shekara ta 12 da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anuwa wani wuri wanda ake kiran shi al-aqaba yana nan dabda mina ko kuma mantika ce ta mina nan a wannan wurin anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattauna da mutane guda 12 daga cikin mutane wanda suka zo daga garin Madina zuwa garin Makka kuma idan mutanen da suka zo da kai mutum 10 ɗan kabila Khazraj da mutane guda 2 ɗan kabila Al-Aws tunda kasancewa mun san yanayin Madina a wannan lokacin kabilu ne guda 2 akwai kabila Al-Khazraj akwai kabila Al-Aws wanda suka yi shekara 40 suna ba ta kashi ko suna kin jituwa tsankarin junansu sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo albarkacin addinin musulunci suka hadu suka koma a yan juna to wannan lokacin da aka yi bai'atul aqabatul ula a shekara ta 12 da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an samu mutane guda 12 goma daga cikin kabilar Khazraj mutane guda 2 daga cikin kabilatul Aws kuma ita ce da yawa daga cikin malamai suke cewa ai wannan ba ma sai an ci mata bai'atul aqabatul ula kurma ana iya ci mata bai'atul nisa mubaya'a ta mata wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin sa aka haka kasancewa aya ta karshe ta suratul mumtahana wanda manzo Allah wanda ubangiji yake bayyana ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrika billahi shay'a wala yasrikna wala yazinina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bi hutani yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka bi ma'rufin fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim wannan ita ce ayar da aka sabkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi alƙawari tsakanin su da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine na farko kada su hada bautan Allah da wani kada su yi shirka na biyu shi shine walayar sirkina kada su yi sata baya yiwa a ce mu'mini ko musulmi yana sata sannan na uku shi shine su kame kansu da aikata zina su killace kansu da aikata zina kenan duk wata alfasha sannan na hudu shi shine su dakatar da kawunansu akan kashe iyansu da suke yi ai mun sani lokacin jahiliya idan wani Allah bashi iya mace mi suke yi sai su sanya ta cikin wannan cikin rayu su binne ta ay yumsikuhu ala hunin am yajussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumuna ko su turbude ta a cikin kasa ko kuma a kai ta ajewa ta cikin rijiya wannan shine irin tozar su wanda suke yi wa iyamaci to shine nan ubangiji ya sabkar akan alƙawarin da za a dauka tsankanin su kada su ci gaba da kashe diyansu sannan kuma kada su yi kirkire su yi ƙarya su kagawa mutum abinda ba haka ba wannan abu na biyar kenan sannan na karshe kada su sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wurin umurni da kikkiawa da yake yi musu wannan sune abubuwa guda 7 wanda aka tattauna tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mutane guda 12 wanda suka fito daga garin Madina suka zo ko garin Yasrib a wancan lokacin suka zo nan kewaye na garin Mina ko na Mina suka zo suka tattauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayani akan haka ba za su yi ɗaya daga ciki ba wannan abubuwan guda 7 su ne wanda za su tabbatar da kai akan musulunci duk lokacin da za a ce ka zame baka aikata su to ba kai ba musulunci nasiya ba mas'ala ta farko shine hada bautan Allah da sauran kuma dukkansu suna daga cikin manyan zulubai wanda bawa idan ya aikata su ba ya hurbisa hudda shi daga cikin musulunci ba amma dai ya aikata manyan zulubai wanda labudda ya koma ya nemi tuba zuwa ga ubangiji dan ubangiji shi ya kama ya gafarta ne to wannan ita ce bai'atul aqaba ko bai'atul nisa al tahurku wanda aka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen garin Madina sannan bai'atul aqabati saniya ita ce wanda aka yi a shekara ta 13 da hijira ko da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabci kenan a lokacin nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin garin Makka suka zo lokacin aikin haji a shekara ta 13 da suka zo a wancan karan sun zo shekara da ta gabata sun zo su 12 a wannan shekarar ya suka zo su 73 a ciki da kai mata guda 2 da namiji guda maza guda 73 da mata guda 2 wanda suka biyo su suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma a wannan lokacin sun mai sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya akan za su kaddamar da biyayya Allah da manzon shi akan kowace biyayya kinan babu hirawa na sarkin garin mu ne wani jagoran kabilan mu ne kurum duk abin da Allah da manzon shi suka umurce mu shi za mu aikata sannan na biyu daga cikin mubayi'ar da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine za su taimaka da dukiyar su dukkan irin gudunmuwa da za su bawa addini da dukiyar su tsakankanin sawa'un suna cikin kunci ko kuma suna cikin yalwa sannan mas'ala ta uku wanda suka tattauna shi shine za su yi umurni da kyakkyawa za su yi hani akan dukkan wani abu wanda yake munkar da alfasha sannan abu na hudu wanda suka tattauna da tare da manzo Allah suka sanya hannu akan shi shine za su yi jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah abu na biyar shi shine za su taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su kawar mai da dukkan wata cuta dukkan wani wanda zai zaburo dan ya cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to za su baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gudunmuwa dan su kare shi dalilin wannan sharadin da aka gindaya dalilin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya hijira zuwa gare su kuma suka dauki bakuncin shi kuma suka kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan abin da za su iya kare shi ne daga cutar kina wannan ita ce bai'atul aqaba al-thaniya wadda aka yi a shekara ta 13 lokacin da su wa'inda suke garin Madina ko Yathrib suka zo aikin haji nan garin Makka kina wannan sheke nuna mana lalle Qatada bin Nu'man yana ɗaya daga cikin manya-manya wanda suka zo suka dauki su suka tarairayi manzon Allah akan ya tafi garin Madina din ya zauna tare da su da shi aka yi bai'atul aqaba al-thaniya yake cewa baya da haka wa kana min ar-rummatil muzkurin shi Qatada bin Nu'man yana ɗaya daga cikin mutane guda 50 wanda lokacin da aka yi yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su zuwa ga wani dutse wanda ake ce mai Jabal Rummat ainihin kamun shekara ta uku a yakin Uhud manzo Allah sallallahu ko wannan dutsen ana kiran shi Jabal Ainai dutse mai ido guda biyu haka ake kiran shi lokacin da aka yi yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara mutane guda 50 ya dora su a sama kalkashin jagorancin Abdullahi bin Zubair bin Nu'man al-Ansar wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yarda Allah shi tabbata a gare shi aka bawa jagorancin mutane 50 su tsaya akan wannan dutsen in yaya hali ya kasance sawa'un ana cin nasara akan mu ko muna cin nasara kada ku saki kusa lokacin da yaki ya bada akala shi ta karkata zuwa ga musulmai musulmai suke da nasara kahure suka juya baya a lokacin nan wa'annan wanda suke sama sai suka yi tunanin ai ga ganima ta ana kwasa bari mu sabko mu dauki rabon sabko wanda suke a lokacin nan shi Abdullahi bin Zubair yana ce musu ga umurni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba a bisu ji ba suka sabko shi a wannan saman dutse ana kashe shi kasancewar wanda ya ga wurin idan ka dauka ɗayan bangaren da kwai dutsen Uhud yana baya musulmai suna gaban dutsen Uhud a tsakiyar su da kwai Jabal Rummat kahure kuma sun biyo ga sunan su ma suna gaba da gaba da musulmai Khalid da Rindashi suna daidai gehen Jabal Rummat a baya su ƙara so ba su kuma musulmai da kahure ga sunan za su hau a lokacin nan Khalid yake tabbatarwa lalle in dai waɗannan mutanen za su kasance a saman dutsen nan ba mu ba cin nasara lokacin da nasara suka musulmai suna da nasara a hannunsu suka gangaro daga saman dutsen nan a lokacin nan Khalid sai ya koma daga baya yayi sababi inda musulmai suke sai ya biyo ta bayansu ya shigo su kuma ga kahure daga gaba wannan shi ya ba da damar aka yi ba ta kashi tsakanin musulmai da kahurai har aka kashe wurin sama da mutum 70 daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kalkashin haka ba a karasa ba aka juya baya su za su koma gida su ma sun juya za su koma wasu mai garin Makka a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suwa za su tashi su bi wannan tawaga ta kahurai a tai a cin musu a lokacin nan daga ciki da kwai su Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi suka tashi wansu da jini a jiki haka kowa ya bugi abin hawan shi aka bi bayan su a lokacin nan da aka ce ga Muhammadin da darindare shi sun biyo baya a lokacin nan kowa ya ci ta kare wannan shine diddan a nuna musu lalle musulunci kullun shine a sama to wannan sahabi Qatada bin Nu'man yana ɗaya daga cikin mahaya dutse wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a hawo diddan a fatataki kahure a yakin Uhud yake cewa wa shahida badaran wa uhud kuma wannan bawa Allah sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarda Allah shi tabbata a gare shi Qatada bin Nu'man ya halarci yaqin badar ya halarci yaqin uhud yake cewa sarumiyat yawm aidin aynahu fasalat sai aka halibi idan shi da kibiya sai ga ka idan kokon idan ya faɗo yayyo ƙasa zuwa ga kumcin shi ko kuma ka ce ta tsiyaye yake cewa fa gamazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi yadihi sharifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dauki idan ya mida mai shi ya daidaita mai shi a cikin kokon idan shi da wannan hannayen shi wanda suke masu tsarki wanda suke masu karamci yace faraddaha ya mayar da su yanda suke fakarat asahha ainihi sai ta kasance wannan idan wanda aka bashe ta da kibiya ta yi kowane ido ta yi wancan idan wanda ba bashe ba gani ba da lafiya ba wannan da kai hadisi da kai asar wanda malam zai kawo mana yake cewa an asim bin umar bin qatada an abihi an jaddihi qatada bin nu'man wannan asarin daga asim dan umar dan qatada daga baban shi da kakan shi shine qatada dan nu'man shi wanda aka yi abin tare da shi yake cewa annahu usibat aynahu yawm badr ranar da aka yi yakin badar an idan shi an samu idan shi kinan an halbi idan shi a ranar da aka yi yakin badar idan muka dauka a sama zan mu gani hikaya ko asarin da yazo bayanin da ake mana ana bayani ne a yakin Uhud lalle malaman hadisi sun samu sabani shin a yakin Uhud ne ko kuma a yakin badar ne aka halbi idan dashi da kibiya idan ta sabko ko idan ta huto daga idanta ko daga kobanta amma dai hada mafi rinjaye kamar yanda Imam Tabarani da Imam Tabari da Ibn Kathir haka shi ma Imam Al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa dukkan sun kawo hadisi sun kawo asarin suna bayani akan lalle yakin badar ne ya samu wannan rawa yake cewa ranar da aka yi yakin badar sai gashi nan idan Qatada bin Nu'man gashi nan an soke shi da kibiya sai gashi nan ya gangaro ya sabko saman kumatu yake cewa fasalat hidqatuhu ala wajnati wannan takwarkwar idan wannan dan bakin shi da ake kira al-hidqa yake cewa sai gashi nan ya sabko zuwa ga kumatun shi yake cewa fa arada al-qawm an yaqta'uha tunda idan ya sabko idan jijiya zai sabko sai wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka numata su cire wannan idan ya cire wannan a cire wannan jijiyar a cire mai idan yake cewa fa qalu sai wa'ansu daga ciki gace na ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nastashiru muzo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manan mushawarce shi a cire mai idan ko kuma da kai abin da za a yi yake cewa faja'a sai suka zo fa akhbara wani ɗaya daga cikin su fa yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu al-khabar sai bashi labari ga idan Qatada nan an soke shi har ya faɗo gashi nan a saman kumatun shi yaya cire shi za a yi ko kuma yaya za a yi fa ajnahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama minhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yasa aka kirawo Qatada sai ya mutso shi kusa da shi فرفع حدقته حتى وضعها موضعها سيدaga wannan kogon idan ko wannan dan idan an ce alhidq wannan dan takwarfare idan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga shi har sai da ya bar da ya mayar da shi zuwa ga kogon shi kina ya mayar da shi zuwa ga cikin idan summa khamazaha bi rahati sannan ya danna shi da tahin hannun shi wa qala sai yake cewa allahumma qsuhu jamala ya allah ka tumatar da shi kyau kanta ga addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mai yake cewa famata sai ga ka Qatada bin Nu'man ya rasu wa ma yadri man laqiyahu ayu aynihi usibata wanda ya hadu da shi ba za a iya ce maka ba a'a ga wannan idan shine ya hadu ko kuma wannan idan ne ya hadu a cikin idanuwan shi guda biyu saboda mi albarkacin addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi yake nuna mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne aka Imam Al-Baihaqi yayi littahi ya sanya mai dalailun nubuwa wasu dalilai wanda suke nuna mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne dan aike ne zuwa ga dan aike ne daga ubangijin shi zuwa ga al'ummar shi sallallahu alaihi wasallam daga ciki ya kawo irin abubuwa na gagara badau wanda wani bai isa yi shi ba idan an ce dalailun nubuwa ko mu'jiza shine abinda ba a iya kiyasta shi da wani abu wanda wani za ya iya yi shi, wannan baiwa ce wanda Ubangiji yake iya baiwa manzon shi, kuma ba wani wanda ya isa ya same ta in ba wanda Ubangiji ya zaba bar gaskin manzon shi. Kamar yadda kullum muke bayani, bambanci tsakanin mu'jiza da karama. Idan an ce mu'jiza, wannan tana keɓantuwa ne da manzo daga cikin manzanni da Ubangiji, kuma wani ba a iya kiyasta wannan mu'jizar da wani abu wanda muke rayuwa da shi a rayuwar nan tamu ta duniya. Sai kuma wani abu wanda ake ce mai karama shine wanda Ubangiji zai zabi ɗaya daga cikin bayin shi ya fifita shi akan sauran bayi, ya ringa wani abu wanda ya saba wa hankali. Kamar labarin da muke badawa lokacin da Umar ya hawo saman munbari ranar Juma'a, kuma ya tura dakarun shi kasashen Rumawa su zai su yaƙi Rumawa. A lokacin nan Umar sai yake cewa ya sariya aljabal, ya sariya aljabal, ya kai sariya ka nuhaci dutse. A lokacin nan shi sariyan yake cewa lokaci kaza, din lokacin da Umar yake bayani yake cewa sai ya ji murya ta Umar, dukkan rundunar shi ta ji murya ta Umar, sai suka huskanci dutse, kuma Allah ya ba su nasara akan yakin da suke ciki. Bayan sun dawo garin Madina sai suke ba da labari, suke cewa rana kaza a lokaci kaza sun ji murya Umar yana umurtar su huskanci dutse, su huskanci dutse. Suka ce kware ko mu ma mun ji Umar yana wannan bayanin, mu ne mu fahimci bai idan aka sagawa ba, amma dai mun ji sai yana bayani. To kaga irin wannan ita ce ake kira karama, abinda wani za yi wanda sabanin hankali wanda Ubangiji ya zabe shi ya bashi wannan. Kuma wannan ba wai sai wani wali ba wanda yake hawa saman soro ba, ko waliyin da bai fitarwa sallawa, ko waliyin da kurum, yana ba haka ba. Wannan abu ne wanda Ubangiji yake zabar wane da wane wanda ya ga dama daga cikin bayin shi. Kuma wannan zaben yana tabbatuwa ne da kasancewar ka waliyin Allah wanda Ubangiji yake cibinta al'amarin shi. Su kuma waliyan Allah su ne waɗanda suke mummune na gaskiya. Duk wanda ya imani na gaskiya, to hakika tabbas wannan shi ne waliyi na Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tabbas waliyan Allah babu tsoro a tare da su, babu wani baƙin ciki akan abin da za su bari a rayuwarsu ta nan duniya, kuma babu wani tsoro a tare da su na abin da za su tarar a gobe kiyama. Kuma su kuma waɗanda suka yi imani na gaskiya Ubangiji ya labarta mana su a cikin suratul anfal, su ne allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika, kamun shi yake cewa innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Yake cewa waɗannan su ne mummuni na gaskiya, wanda duk lokacin da aka karanta ayoyin Allah, aka karanta musu, aka ce musu ku ji tsoron Allah, zuciyarsu za ta raurawa. Idan aka karanta musu ayoyi na Alƙur'ani, imani za ya hauhau a cikin zukatansu. Yake cewa baya da haka suna tsayar da sallah a yanda aka umarce su tsayar da ita, kuma suna cisuwa da abin da Ubangiji ya arzuta su da shi. Yake cewa waɗanda suka siffanta da waɗannan abubuwan da aka zana, to su ne mummuni na gaskiya, su ne waliyai na Allah. Allah sun yamu daga cikinsu. Malai yake cewa kenan bayanin mu akan dalailun nubuwa, dalilai wanda suke tabbatarwa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne da gogon Ubangiji shi. Kamar yadda aka samu sun mutu yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an nemi ruwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannun shi cikin makari, ruwa yana kubugowa tsakanin yatsotsin shi. Akwai wannan yana ɗaya daga cikin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya tarar da dabbobin da Abdullahi bin Mas'ud yake kiwata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba hantsar ta yayi addu'a, ta zazzabo nono sun sha, sun bashi ya sha. Haka lokacin da za su yi hijira daga garin Makka zuwa Madina, sun tsaya wurin Ummu Ma'bad, ina tunanin in gumanta sunan dawa, sun tsaya wurin ta, ta tambaye ta akwai wani abu na ci wanda za ki iya ba mu ko na sha, ta ce babu komai, kuma dukkan dabbobi sun ta kiwo. Ya ce waccan wadda aka kulle ta ce batta da komi, irin kanjaman ma ce karkas ce wadda babu komi a tare da ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hannu yake masa albarka, ya shafa ta, ya shafa hantsarta, kuma ya mata addu'a, sai ga ta nan ta ciko, kuma sai ga ta nono ya zazzago, suka tatsa, suka sha, suka ba ta ita ta sha. Wannan yana daga cikin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. malai ya ci gaba da ce mana wa fi riwayatin litabarani riwaya ta imam at-tabarani yake cewa annabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala allahumma inna qatada qad waqa nabiyyaka biwajhihi faj'alha ahsana aynihi wa ahaddahuma nazara wannan riwaya ta imam at-tabarani didda riwaya ce wadda take dhaifa yake cewa lalle annabi mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ya ubangiji lalle qatada ya warke da hannayen annabinka dalilin ya warke da ciwon da ya samu suka shida albarkatin hannayen annabinka yake cewa faj'alha ahsana aynihi ka sanya wannan idan wanda ya samu rauni wanda ya warke ya kasance shine mafi kyan mafi kyawun idanuwan shi wa haddahuma nazaran wanda yake kowane ido kake daga cikin idanuwan shi ko ya kasance mufassara da wanda yake dai idan kai kuma wanda yake shi yake cewa fakani ahsanu aynihi sai wannan idan wanda ya samu rauni ya kasance bayan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yahi kowane ido yahi dai idan kai yahi dai idan gani daga idanuwan shi Qatada bin Nu'man yarda Allah shi tabbata a gare shi duk da riwayar da'ifa ce amma dai mun sani kamar yanda abin da ya shahi ya samu Ali da Abi Talib lokacin da za a tahi yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraya yace Allah gobe gobe za a bada tuta ga wani mutum wanda Allah yake san shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da manzon shi suke san shi kuma shi ma yake san Allah da manzon shi sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yakan yana tunanin da amma a ce ko Allah sa shi ne wannan mutumin wanda zai shafi sheda ta Allah da manzon shi suna san shi aka wayi gari kowa yana kutsa kutsa to wannan mutumin wane ne a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina Ali aka tambaya ina yake aka ce ai Ali yana can gida a kwance idanuwan shi suna ciwo a lokacin nan manzo Allah yace a kai a kirawo shi aka kirawo Ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tauhi akan idanuwan shi sai ya kasance Ali idanuwan nashi sun gida gani bayan ciwon da suke kai tsaye suka warke wannan mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malai yake cewa wa zalla qatada radiyallahu anhu yujahidu ma'al muslimin Qatada ibn Nu'man yarda Allah shi tabbata a gare shi bai gushi ba yana ta fafutuka yana yaki tare da musulmai da tawakkal la ilaha illallah wa kana ala muqaddamati amirul mu'minin Umar bin al-Khattab lamma sara ila ash-Sham yake cewa kuma ya kasance a gaban goshin rinduna ta amirul mu'minin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da Umar ya daurin dinan shi za su tafi su yaki garin Sham yake cewa wa kana min al-rumat al-ma'dudin kuma shi Qatada ya kasance ɗaya ku ne daga cikin wa'inda suke mahalba kibiya wanda idan sun halba sai sun dace aka abin da suke halbawa malai yake cewa wa tuhi radiyallahu anhu fi salati 23% yarda Allah shi tabbata a gare shi ya mutu a shekara ta 23 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a garin Madina wa sallallahu alaihi Umar bin Khattab Umar dan Khattab amirul mu'minin yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi min salla wa nazala yawma idhin fi qabrihi a wannan yinin wanda aka binne shi Qatada Umar sai da ya sabka cikin kabarin shi diddan ya daidaita shi a binne shi Allah kara yarda da su Allah kara mana soyayya su Allah sa mu tashi tare da su wannan shine ƙarshen bayani na Qatada bin Nu'man insha Allah zan ci gaba da shakhsiyya ta 17 shine Amir bin Fuhaira Amir bin Fuhaira shine wanda ake mai take da as-sahabiyyu alladhi dafanatuhu al-mala'ika sahabin da mala'iku suka binne shi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya baiwa sahabbai shi labari lokacin da Sa'ad bin Mu'az Allah mai cikawa yake cewa al'arshin ubangiji ta girgiza dalilin mutuwar ɗaya daga cikin mu shine Sa'ad bin Mu'az yake cewa mu yi kokari mu yi haba-haba mu tahi mu mai jana'iza kada mala'iku su rigaye mu yi jana'iza wannan ita ce wuri ta ka Allah ya duk wani wali wanda bai samu bayar wannan gatan ba da sauran shi nan shi ma wannan shi Amir bin Fuhaira ɗaya ne daga cikin sahabban da mala'iku suka binne shi ya mutu an nemi gawar shi an neme ta sama da ƙasa an rasa ta kuma wa'ansu sun ce tabbas sun ga gawar shi tsankanin sama da ƙasa saman duniya da wannan ƙasar tamu tabbas shi Ma'amir bin Fuhaira ɗaya ne daga cikin sahabban da mala'iku suka binne shi dalilai kuma sun tabbatu yaya suka binne shi a sama suka binne shi a ƙasa suka binne shi Allahu a'lam Malam sai ya mana matashiya kamun ya shiga mana bayani akan shi wane ne Ya'mir bin Fuhaira. Malam yake cewa qad yasilu al-insan qad yasilu al-insan bi'ibadatihi lillahi wa qurbihi min mawlahu ila masafi al-mala'ikati al-muqarrabin. Yake cewa tabbas wanda zai zagi ne damtse ya ringa ibada kamar bai san kanshi ya kusantar da kanshi zuwa ga majibincin al'amurukan shi shine ubangijin shi sai kai tsaye ka ga wannan mutumin ya shiga sahun mala'iku shi ma yanda ake tiritan mala'iku haka ubangiji yake tiritan shi yanda za a kalli mala'iku haka shi ma ake meye siffan mala'iku yusabbihuna al-layla wan-nahara la yaftaru mala'iku dare da rana abincin su shan su numfashin su shine tasbihi wanda suke yi wa ubangiji to haka shi ma zai yi da ibada ita ce komai shi wannan mutumin shi ai ubangiji ya mana a cikin hadisul qudusi ya mana bayani mutum wama zalar rajulu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allati yasma'u bihi wa basarahu allati yabsuru bihi wa yadahu allati yamshu biha wa rijluhu allati yamshi biha yake cewa bawana bazai kasance ba yana kusantarwa da ni da ibada ba yana kirana yana koda yaushe ambato na yake yi ibada ce ina ka hudu ibada ina za ka ibada yake cewa har sai na kasance wannan bawan nawa ni ne jin shi wanda yake ji da shi ni ne ganin shi wanda yake yi gani da shi ni ne hannayen shi wanda yake dafa abubuwa da su ni ne kawon shi wanda yake tahiya da su to shine nan malam yake bayyana mana bawa take yi ya ibada shi ya kai ko ta kai shi zuwa ga kusanci zuwa ga ubangijin shi a haka ya kai a lissafa shi cikin sahun mala'iku mala'ikun ma waɗanda suke makusanta a gun ubangiji yake cewa wa qad yujharu fil ard yana yiwa wannan bawa Allah mai yawan ibada a nan ƙasa nan saman doron ƙasa ya kasance ba kowa bane ba ya zo wurinku ba ka dauke shi akan komai ba ai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana takan yi rubba ash'asa akbar yake cewa takan ji ka samu wani mutum hurtutu wanda tuha shi ba wata tuha ta zo a gani ba bai da wata kala mai kyau amma dai law aqsama ala Allah la afar yake cewa wallahi da zai rantsa da Allah yace kaza kai mutanen garin nan yau he an musu ruwa wallahi ubangiji baya kare tashi baya kunya tashi ba sai an miyi an musu ruwa in zai ce sama he tayi ruwan zinari wallahi sama ne he tayi ruwan zinari in mi ya hadi Allah sai ya tabbatar da abin da yake so yake cewa da zai yi rantsuwa da Allah akan wani kuduri wanda gare shi sawa'un na rayuwar duniya ko kuma ta gobe kiyama ubangiji sai ya kubutar da shi akan rantsuwar shi sai ya biya mai bukata shine nan malam yake cewa qad yujhalu fil ard wannan mutumin sabida yawan ibada shi sabida ya nisanci duk abin da zai shagaltar da shi akan ibada kurum tunanin shi ya za a yi ya sasanta da ubangijin shi ya za a samu ya za a yi ya samu gobe kiyama nan mutanen duniya ba wanda ya san shi wa yu'raku bis sama amma dai mutanen sama sun san shi a kullun suna ganin hasken shi yana haskakawa a cikin gidan shi ko a inda yake tashi tsakiyar dare kasancewar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasafa mana gidajen da ake tashi ana sallah tsakiyar dare yace misalin mu ne a saman ƙasa a saman doron ƙasa idan muka daga kawunan muke kallon tarma mu suna haske kaga waccan tarma mu tashi waccan haske kaga waccan gata na Aisha mu data haka su ma ɗan sama suke kallon gidajen mu gidajen da ake tsayuwar dare a kowane dare idan kuma ba a yi ba ku shiga hasken nan ba to za su tambaya me ya samu bawan wani mu ubangiji za ya tambaya me ya samu bawana bai yi tsayuwar dare ba idan an wani dalili a ce ku rubuta mai sawa'un bulaguro ne ko rashin lahiya ne ko wata illa ce a ce ku rubuta mai abinda ya huce shi na wannan daren bai yi ba Allah da tar da mu yake cewa iza marida a'adatuhul mala'ika shi wannan mutumin wanda mai yawan ibada wanda mai yawan neman kusanci da ubangijin shi yake cewa wallahi ko rashin lahiya yayi sai kaga mala'iku sun zo sun diba jikin shi kai baka ganin su amma dai suna zauwa dalilin mi dalilin kusancinka dalilin kusancinka, dalilin kusancinka da ubangijinka, kuma dalilin ibadarka da neman kusanci da kake yi zuwa ga ubangijinka. Yace wa idza mata, wannan mutumin idan ya rasu, shayyatu janazatuhu, mala'ikun nan za su raka gawo shi. Da yawa zaka gani, da yawa wanda kurum baya yiwa a ce wani irin kusancin shi da ubangiji, a ce mala'iku su raka gawo shi. Baya yiwa. Yace cewa waqtu shariqu fi ghasli, kai da kai ma mutumin ma da lokacin da za a wanke shi mala'iku suna nan tsaye sai an wanke tare da su. Yake cewa wa takshini, haka da yiwa da kawai Allah sanya mu daga cikin waɗanda mala'iku za su halarto lokacin da za a yi mura komai. Lokacin da za mu mutu, mala'ikun su zo su ce mana la khawfun alaihim wala la khawfun alaikum wala antum tahzanun, ko kuma su zo wanda ubangiji yake wayyana mana lahumul bushra bil hayatid dunya wa bil akhirah, suna da albushr akan rayuwar su ta nan duniya. Abinda ka bari dan kakkada ubangiji ya dauye wurin su, haka a mana albushr gobe kiyama, wa ku ne fa inda rubu shi na gurin ubangiji insha Allah. Yake bayyana mana Allah sanya mu daga cikin waɗanda mala'iku za su halarta lokacin mutuwa, lokacin yi mana wanka, lokacin yi mana alkawari, lokacin da za a kai mu zuwa makwancin ku. Yake cewa wa ahyadan tahmilu na'shahu, yace kai sultani da yawa ba za ka samu irin waɗannan mutanen, mala'iku ne suke riƙe da makararsu. Makarar da za a ɗauki wannan gawa a kai ta zuwa makwantai, mala'iku suke riƙe da ita. Su da yawa wa'ansu za su ce maka sun ɗauki gawa, amma dai ba su jin yorin komai. An yi haka ba su ɗaya ba su biyu ba. To wannan rubba ma yana ɗaya daga cikin mutanen da mala'iku suke riƙe da wannan gawa, su za su kai ta. Wallahi tallahi, duk wanda ya tsaya ya yi aiki, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhayyinahu hayatan tayyiba, yace wallahi duk wanda ya yi aiki nagari, namiji ne ko mace ce, to wallahi tallahi za mu rayar da shi rayuwa wadda take da daɗa a nan duniya. Ka shi daɗin rayuwarka, baka da sosai, baka da damuwa, ka san dukkan abin da ya same ka daga Allah ne, duk abin da ka rasa daga Allah ne. Haka gobe kiyama za ka yi rayuwa wadda take da daɗa, daga lokacin da aka sanya ka kabarinka har zuwa lokacin da za a tayar da kai, har zuwa lokacin da za a kai ka ƙarƙashin inuwa al'arshi. Kai in za ka ma ma hisabin za a yi maka, hisabin zai zo mai sauƙi. Za ka ringa cewa ku zo ku karanta littafi na, a ce ku sha ku ta shi gidan aljanna. Allah da tar da mu. Yake cewa waqad tatawalla dafnahu, kai da kai ma wani daga cikin mutane na gari wanda mala'iku suke ɗaukar yawanin binne shi, kamar shi wannan Amir bin Fuhaira. Yake cewa halibala, yace dan me ya sanya ba a samu haka ba a cikin al'umma ba, wanda mala'iku idan sun kwanta rashin lafiya sai sun zo sun ziyarce su, idan sun zo mutuwa sai sun zo sun musu albashir, idan za a kai su abin da sai sun raka su, idan za a musu wanka sai an yi musu wanka, ta idan za a musu likawani sai an musu likawani tare da su. Yace dan me ya sanya haka? Yake cewa baka ji ba, alaysa li awliya'illahi karamat, shin waliyan Allah ba suna da wasu karamomi ba wanda ubangiji ya zaɓe su ya ba su wannan karamomin ba? Karama ba sai kana raye ba, ba sai kana tashi sai ba kana zuwa Makka ba kana dawowa ba, ba sai kana sallah azhar ba a masallacin ku ba kai azhar a garin Makka a harami ba, wannan ba ita ce karama ba. Mu duk wanda zai ce maka haka, wallahi ka bincike shi yana ta'amuli da shi. Karama shine za ka yi wani abin da kai karan kanka baka san da ka yi shi, ko kuma Allah zai bayyanar da wani abu wanda kai baka ji a jikinka ba, amma dai sauran mutane sun gani. Misali a ce wane bai da lahiya, ko kuma ya mutu a gan shi yana burbushi, ko kuma a ga yana haske lokacin mutuwar shi, duka wannan yana daga cikin karama wanda waliyan Allah suke samu. Kuma wallahi duk wata karama da za ka samu ƙarshen a kewa, in dai ƙarshe bai yi kyau ba, duk abin da ka samu na da karama hayaniya ne, shirman banza ne. Ƙarshen rayuwarka karamar da gare ka ta bayyana a ga kat lallewa da ana kyautata mai zato kashi 90 cikin 100 ko kashi 99 cikin 100 da aljanna. Allah ba mu wannan dama. Yake cewa kwarai kwa su ne wanda ubangiji yake bayyana mana lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, su ne wanda suke da albushr a rayuwar su ta nan duniya kuma a da rayuwar su ta gobe kiyama. Allah sanya mu daga cikin su. Malai yake cewa man huwa amir bin Fuhaira, wane ne Amir ɗan Fuhaira? Yarda Allah shi tabbata a gare shi. Yake cewa innahu maula abi bakr as-siddiq yarda radiyallahu anhu, yake cewa kakka dauke shi wai akan wani dan ne intacce ko wani mutum ne na azo a gani mai dangantaka a'a intaccen bawa ne na Abubakar yanda Allah shi tabbata a gare shi khalifa na farko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma wai Amir bin Fuhaira min al-muhajirin al-awwaliyya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira ko na farko wanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina asalin rayuwar shi yake cewa ishtarahu Abubakar wa taqahu qabla an yadkhula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dar al-arqam min al-arqam Abubakar ya saye shi Abubakar mutum ne wanda ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da duk abin da gare shi shine ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana ba wani wanda ya mana ba mu mai ba sai Abubakar shine ya mana wanda ba mu isa mu rama mai abin da ya mana wannan ita ce abuntaka ita ce soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha bi mai tawa lafiya ma karshen rayuwar shi ba wani sahabi wanda ya bawo ba mu bashi ba lincin balancin abin da ya mana ba wani sahabi wanda ya taimaka mana ba mu taimaka mai ba ashe manzo Allah shine wanda yake cancanta yi muku godi shine mu nuna alayka aslamu kullu tamannu alayhi islamukum wallahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin suna yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam godi wai akan sun musulunta a'a mu yake cancanta muku godi saboda ubangiji ya shirye da ku ubangiji yake cancanta yi muku godi ko mu da albarkacin mu ga samu shirye mu muka kiraye ku shigo mu ma haka ba ta muku godi ba wai ku boye dan kun yi imani ba ku ce a tunda kun yi imani bari ku goranta mana akan kun yi imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba min babi ba yana gorantawa sahabbai bane ba a'a duk wanda suka yi wa wannan addini suka taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowanne ya samu sakamakon shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ne ya mayar wa kowa yake cewa sai Abubakar kadai ya mana abin da kuka zai mai da shine can ubangiji yake bayyana mana lalle Abubakar shine wanda ubangiji ya gaskanta shi a cikin alqur'ani inda cikin suratul layl ubangiji yana bayyana mana wasai jannabu al-ataqa yake cewa wane ne al-ataqa shine Abubakar yarda Allah shabbata a gare shi Abubakar lokacin da musulunci ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kankisawa Abubakar akan dan aike ne shi daga gun ubangiji shi Abubakar ya musulunta sai ya kai Abubakar dukkan ai harkon addinin bayan mutane guda shida da suka musulunta duka almawali ne ayyattun bayu ne ko kuma bayu ne suke shiga musulunci mafi yawansu bayan da suke kalkashin Abubakar sun musulunta wasu ma wanda ba kalkashin Abubakar ba sun musulunta Abubakar ya yantar da su ya sai su ya yantar da su kamar su Bilal bin Rabah yanzu Allah shi tabbata a gare shi wannan bawa ne ya musulunta Abubakar ya yantar da shi akan ya tafi yayi aikin shi ko ya tafi yayi ibada shi inda yake so a matsayin shi shi manzo shi ne yake cewa ashtarahu Abubakar Abubakar ya saye shi wa ataqahu qabla an yadkhula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dar al-arqam bin abi dar al-arqam bin abi arqam ya saye shi ya yantar da shi tun kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga dar al-arqam bin arqam gida ne wanda aka dauke shi idan an sabkar da wahayi a boye waɗanda suka musulunta suke zuwa su musulunta waɗanda suka musulunta su tahi su saurari ayoyin da aka sabkar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aslama amir amir ya musulunta a garin Makka wa azzabahu al-mushrikun mushrikai sun azabtar da su kamar yanda dai muke da labari sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya musulunta ta harko yana ɗaya daga cikin waɗanda aka azabtar da su mafi munin azaba yake cewa azabar da aka yi mai ba don komai ba liyarji'a an dini dan ya dawo zuwa ga addinin shi na Qurayshawa ko addini na kafirci shine botan gumaka yake cewa walakinahu ista'sa an mihan sai dai shi Amir bin Fuhaira ya ki amsa musu neman da suke yi akan wannan jarrabawa da suke yi ne ana jarraba shi ana azabtar da shi akan ya dawo ka addinin kafirai ko addinin bota wa gumaka ya dace akan addinin musulunci yake cewa wasta'zaba al'azab fi sabilillahi ta'ala an azabtar da shi da dukkan nau'ika na azaba kan ɗaukar kalmar la ilaha illallah yake cewa wa hajara min makka ila al madina malik ko amir bin bayra yayi hijira daga garin makka zuwa madina wa shahida badran wa uhud ya halarci yakin badar ya halarci yakin uhud wastushhida yawm bi'r mauna kuma yayi shahada lokacin da aka tura wa'ansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wani gari wanda gari ne nan zuwa ga biranen Nasht kamar yadda karatunmu na Umuda wancan karatunmu na ranar Litinin mun yi bayani a Nasht gari ne wanda yake kusa da Riyadh gari ne wanda mantika ce wanda duka a da take kewaye Riyadh da Qasim da ina duka alƙashin Nasht suke inda muke bayani wannan Hufaida ƴan uwan Maimuna ta zo Hufaida bintul Haris ta zo da garin Najd ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta kawo naman damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji yace ba irin abincin da mutanen shi ba suke ci ba ya dan kyamata ba aibantawa ba yace ba ya ci ba to wannan bi'ru mauna wani wuri ne wanda sahabban manzo Allah suka yi sansani aka zo aka kiwaye su aka kashe su ainihin kissa yanda take a shekara ta hudu da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kissa Imam Tabari da Imam Tabarani da Ibn Kathir shi ma sun kawo ta Ibn Kathir a cikin bidaya wa nihaya ya kawo kissa da kai ɗaya daga cikin kahurai Amir bin Malik ya zo garin Madina da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ana tunanin yazo ya musulunta sai ya kiya musulunta amma dai sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wata bukata a gun manzo Allah shine a bashi wa'ansu mutane ya tafi tare da su zuwa ga garin Najd diddan wannan mutanen su kirayi mutanen zuwa ga addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce me a'a ni mutina tsoron mutanen garin Najd mutane ne wanda suna iya wurware alkawari mutane ne wanda suna da zamba cikin aminci a lokacin nan shi Amir bin Malik sai yake cewa ni ne garan dinsu ba wanda ya isa ya taba su to kaga ni bai musulunta ba bai ma manzon Allah mun bai'a ba amma dai ya ne ba sai aka dauka aka bashi wannan kuma shi yake nuna mana duk lokacin da aka ce a isar da da'awa to babu wani fargaba kullum tashi za a ce a isar idan an mutu a san to an yi shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika su cikin mutum 70 kalkashin jagorancin Al-Munzir bin Amr da kai ɗaya daga cikin tawagar da kai Haram bin Malhad da kai shi ma Amir bin Fuhaira da sauransu mutane guda 70 manzo Allah da Urwa bin Asma da sauransu dai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama su da shi Amir bin Malik istahi idan a kirayin mutanen Najd su go cikin musulunci sai suka sabka a cikin tahiyar su sai suka tsaya a wani wuri inda ake kiran shi bi'ru mauna da kai rijiya a wurin anan suka yi sansanin su su wannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma bi'ru mauna tana nan tsakankanin kabila ta bani Amir da bani Salim anan tsakankanin wannan kabilun guda biyu anan wannan rijiya take lokacin nan shi jagoran Al-Munzir bin Amr sai ya aikawa jagora ko shugaba na kabilar Banu Salima sai ya aika musu sako wasika ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga jagoran shine Amir bin Tufail da ya aika musu wannan sakon Amir bin Tufail bai ma kude sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai kashe dan sako a lokacin nan sai ya harrada mutanen shi kabilar Banu Salim kalkashin su da kai kabilar Asiya da kai Ri'al da kai Zakawat sai ya tattara su akan su tahi wa'annan sauran ma a kashe su dukkan su suna nan zamne kurum sai suka samu kansu wannan mutane 70 ba ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ciwo su a lokacin nan hadaye kabure suka kashe na kashewa a kashe su dukkan su ba wanda ya sha sai mutum ɗaya lakan shi ne Ka'ab bin Zaid shi ma an bar shi dalilin ya kai labari dukkansu suka kashe su shi kuma Ka'ab bin Zaid akan hanyar shi ma da dawowa daga garin Madina shi ma ya tarar da wa'ansu yana tunanin kahure ne guda biyu ya musu kwantan bonga ya kashe su suma ya isa garin Madina da yadda sai yake bada labari wa'annan mutane ya gamu da wa'ansu mutane guda biyu kahure ya kashe su sai ake ce mai ai yanzu suka huta daga garin Madina sun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya afwan ko a sira ce wanda suka dawo alƙawari tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni zan ba da diyar su wannan abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan abinda yawa kana a bi'r mauna yake cewa wal istishhadi ya qissa qissa shi amir mutuwar shi wanda yayi shahada da kai wata kissa a karkashin haka ita ce dai a takaice kissa da muka kawo nan wannan imamu zahabi ya kawo kissa yake cewa ba'sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila bani salim manzo Allah bin tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya aika wata tawaga zuwa ga bani salim yace bihi ma'amir bin fuhaira a cikin su da kai amir dan fuhaira fastajasha alaihi ma'amir bin tufaila sai Amir bin Tufail ya hada musu runduna duddan a kashe su fa adrakuhum suka zo suka riske su a ina bi'r mauna a wani wuri inda ake kiran shi bi'r mauna fa qataluhum sai suka kashe su dukkan su illa Ka'b bin Zaid shine wanda Allah bai kaddara ba zai rasu bai koma garin Madina qala Zuhur Imam Zuhur yake cewa fa balagani annahum iltamasu jasad Amir bin Fuhaira falam yaqdiru alayhi yake cewa labari ya cimmana a lokacin da suka kankashe su sun nemi gawar shi Amir bin Fuhaira sun neme ta sama da ƙasa ba su same ta ba yake cewa qala aka ce sai aka ce fa yarawna anna al mala'ikata tafanatu suna ganin ai mala'iku ne suka binne Amir bin Fuhaira sai sun ya aka nemi gawar shi a cikin sauran jama'a aka rasa qala ibnu ishaq yake cewa haddathani hisham bin urwa an abihi anna Amir bin Tufail kana yaqulu yake cewa lalle Urwa ɗan Hisham ya ba mu ko Hisham bin Urwa ya ba mu labari daga baban shi yake cewa lalle Amir ɗan Tufail yarda Allah Amir ɗan Tufail kana yaqulu ya kasance yana cewa shi Amir ɗan Tufail shine wanda ya shirya musu wannan aika shine wanda ya kashe su yake cewa ya kasance yana cewa man rajulun minhum lamma qutila ra'aytuhu rush'a baina as-sama'i wal arda shi wannan wanda ya hada musu rintuna aka kashe su wannan shi wanda ya kashe dan sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Amir bin Tufail yake cewa wane ne wai wannan mutumin wanda lokacin da muka kashe shi muka gani an daga shi tsankanin sama da ƙasa yace hatta ra'aytu as-sama'a dunahu kai ina kallon shi hayya kai ina kallon sama babu shi a cikin sama ya bace mu qalu sai suke cewa huwa Amir bin Fuhaira ba kowa bane ba illa Amir dan Fuhaira wannan ita ce karama karshen karama ta ubangiji wanda yake bawa bayan shi haka baya da shi da kai lokacin da Umar bin Abdul Aziz yake khalifanci yana khalifanci da kai jikan shi shi Amir bin Fuhaira yazo nan kufa yazo nan wurin Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz yake tambaye shi wane ne kai sai ya ke karanta mai wa'ansu abiyat yake cewa ai shi ne jikan da mala'iku suka dauke shi suka binne shi a lokacin ne yake cewa tabbas ka kai a karrama ka albarkacin karama ta babanka ta kakanka wannan shine dai wannan shi makiyin shi Amir bin Tufail yake ba da labari yake tambayar sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ku wane ne wanda lokacin da muka kashe shi muka ga mala'iku muka ga an daga shi sama muna kallon shi ina kallon shi a sama yace hayya kai na fasa ganin shi suka ce ba kowa bane ba illa Amir bin Fuhaira qala Urwa bin Zubair Urwa dan Zubair a cikin sifatu safwa yake cewa yarawnal mala'ikata tafaratu suna ganin mala'iku ne suka dauke shi suka tayi suka binne shi qultu sai nake cewa wallahi innaha lamanqabatun azima mala yake cewa wallahi lalle wannan al'amarin da wannan bawan Allah ya samu yarda Allah shi tabbata a gare shi lalle fadala ce mai girma li hadha sahabiyyu an yudfara bi aidi safaratin kiram ba wanda za a binne shi a hannun mala'iku wanda su ne as-safara al-kiram ba wannan ba karaman ni'ima bace ba karaman gata bane
cewa in kule sun tarar su inda za abin da ka gaskiya ka samu abu iyar ba ba shi ba a ce bala'i dole masu fara wani suki za su zo zanda lokacin da za a musharaka wannan ba karbi ba ko ji ba suna ce ba kadda ka damu akan abin da zaka bari kadda ka ji tsoron abin da zaka tarar abin da kake yi ka Allah ya tabbata mu
Allah ya sanya mu samu cikin mai sanya mu daga cikin waɗanda za su samu wannan gadar ta samu wannan karama wannan samun karama ba da cewa abin ba yake samuwa ba labudda ya kasance mun ja mun zage ne dan sai mun jajirce akan yi wa ubangiji abin da ya umarce gurbadan iyawa wannan shine zai baka damar ka wanye gobe kiyama gaban ubangijinka ko ka wanye duniya da lafiya duk abin da bawa zaya gurata ya zata a wurin ubangijin shi to tabbas bawa sai ya same shi dan duk abin da baka same shi ba ko bakkar ruwa a cikin shi ubangiji baya sanya ka a cikin hanyar shi indai abin da ya shahi ibada ne yanda ubangiji yake ya gazi zabe ka ya dora ka akan turba ta ibada ya dora ka akan kan turba ta neman ilimi to ubangiji yana so yi da kai wada naka ka ba da himma ka ba da kwazo kaga abin da kuma ubangiji zai yi maka wallahi tallahi ubangiji yana tabbatar mana a cikin hadisi wanda yake kudusi wanda manzo Allah daga cikin abin da manzo Allah ya rawaito daga gurbin ubangiji shi yake cewa ana inda zanni abdi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara ƙarfafa mun gwiwa a rayuwar yau da gobe shine wallahi tallahi faɗar shi na lalle ina nan inda bawa na yake zato na a kullun ina zaton insha Allah ina ɗaya daga cikin mutane ai aljanna zato na da kyautata niyya da yarda a gun ubangiji na shi zai sanya mun wani gurbin lafiya insha Allah ba wayan mu bane ba ba dubaran mu bace ba ya sanya muka samu kanmu a wannan zaman da muke shine kullum muke istihdarar kalma wanda ɗaya ce daga cikin taskoki daga taskokin gidan aljanna shine la haula wala quwwata illa billah ba dubaran ka bace ba akan ka kauce wurin aikata dukkan wani aiki da daga zunubai wanda kakan tsaranka ne sa'anninka ne abukarka ne suke aikata ba dubaran ka bace ba kuma wai ba ƙarfinka bane ba ya sanya ka ganka kana tsayar da sallolin nan guda biyar kana nema kai abin da zaka wuce gobe lahiya wa mu ubangijinka wannan duka wannan zabe ne na ubangiji kullum ubangiji yana tabbatar mana lalle shi ne wanda yake shirye suwa ba wani wanda isa ya shirye sa tunda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisangar da haka to tabbas kai baka isa ka shiryar da wani ba kamar yadda aka ce wa manzo Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle kai baka kai kimar ba da zaka iya shiryar da wanda kake so ba sai dai mu muke ganin wanda muka ga dama mu shirye su da shi akan tabarkin wanda yake mai kyakkyen siratul lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wanda yan sama yan kasa tawawa mutane na gari suke kanci mu ne muke shirye su ba wallahi ba wata ni'ima da ubangiji zai yi wa bawa a rayuwar nan wallahi sama da ubangiji ya arzuta bawa da imani wannan ita ce babban ni'ima wanda da kawanga wallahi tallahi babu ni'ima irin ta wanda ubangiji zai baka wanda ba wani abu wanda zaka iya sakanta mai sai dai ga kwatanta ibada ga ubangiji in ba kamar ni'imar imani ubangiji ya rata ya maka ya sanya maka a cikin zuciyarka wannan shine jin dadin duniya duk abin da bawa zai yi in dai babu imani a tare da shi to sharmi kan mu Allah sanya abinda muke dan katakwatamtawa muke aikatawa ya kasance karfafe ne sanya da abinda muka aiwata ubangiji ya kalle mu da idan rahama ya karbe shi mana gata a gobe kiyama da ba wani abinda bawa yake nema a gobe ubangiji shi illa gata kuma duk gatan da za a yi maka ba gatan da yake ubangiji ya tsayartar da kai da mutun jahannama ya sanya ka gidan aljanna fa man zuhziha anil nar wa udkhila aljannata faqad faz samun rabu a duniyar ka lahirar ka shi ne a tseratar da kai da wutar jahannama a sanya ka gidan aljanna wannan shi ne samun rabu ƙarshen samun rabu shi ne ubangiji yake bayyana wa zalikal fawzul azim wannan shi ne rabu mai girma wanda bawa za a datar da shi a rayuwar shi Allah kamar gata duniya da lahira kamar gata da biyayya da da'a ga Allah da manzon shi kuma kamar gata da sabon gida aljanna a gobe kiyama kamar yanda muka sha hada wallahi tallahi ba wani wanda zai ji labarin gidan aljanna bai yi abin da ba zai aikata ba duk da shi ne ta manzon Allah ya hada mana hadisi Abu Huraira dukkan al'umma ta za su shiga gidan aljanna sai wanda yake waye yake shine wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tare tare ana ce fa kaza haramu ne kaza bid'a ne kana cewa sai kai ana ce fa kaza shine abin da aka umurce kai kana ganin zuciyar ka batta so kana ki ka biye mata kake aikata wannan abu to wannan shine zai shiga wutar jahannama wanda ku yi jajirce akan ibada Allah zuciyar ba ta so yana kokarin ibada yana kokarin ya zo ayi da shi to tabbas wannan shine zai shiga gidan aljanna wallahi kullum muna nan muna cikin zato a wurin Allah insha Allah za mu wange lafiya a gobe kiyama Allah ya datar da mu da rashin hisabi a gobe kiyama ya san garin da daga cikin waɗanda za su kasance kalkashi inuwa al'arshi ba da babu wata inuwa sai wannan inuwa ya san ya bayan an gama wa kowa hisabi muna ɗan gaban goshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga mu muna ban bayan shi Allah ya datar da mu ya kara ruba mana asiri ya sanya aljanna ita ce makoman mu ita ce makoman iyaye da kakanni da malama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته اللهم ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ايضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها لنا يا ارحم الراحمين اللهم ولا مريدا منا او غيرنا الا شفيته وعافيته فيسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقض جميع حوائجنا وحوائج من اوصانا بالدعاء اللهم اقض جميع حوائجنا وحوائج من اوصانا بالدعاء اللهم اقض جميع حوائجنا وحوائج من اوصانا بالدعاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Shikara, 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 shikara.